This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 22 da kuma mita 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Far'a da Dalol da Niya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da
Mahmud Lalo ga kuma kanin labaran. A Burundi, shugaba Pierre Nkurunziza ya saka hannu a wata doka da za ta jinkirta da gudanar da zaben ƴan majalisu da na ƙananan hukumomi. Amurka ta jaddada niyyarta ta taimaka wa Iraki wato wajen kwato garin Ramadi daga hannun ƴan mayakan ISIS. Wani mutum da ake zargi da hannu a harin da ya halaka mutane 22 a Tunisia a watan Maris ya shiga hannun hukumomin ƙasar Italiya.
To bayan kun gama jin labarin duniya kamar kowace ranar Laraba, Bello Habib Galadanci zai gabatar da himma. Rundunar sojan Najeriya ta fara samun nasara a kan ‘yan Boko Haram. Yaya jama’a za su taimaka ko kuma me ya kamata su yi ne?
Kada soyayya ya sa a dinga ɓoye mugaye.
Abin da muke so mutane idan har sun tabbatar suna da wani bayani zai taimaka wajen cimma burin yaƙi da wannan ta’addanci da ake yi, da Allah su taimaka su rika faɗi ko kuma su gaya ma jami’an tsaro a yi maganin su.
To muna da ƙarin bayani anjima. Sa’annan kuma
har ga Allah sai dai mu mutu amma da mu kare kasan nan ko da jinin mu na karshe wannan kasan mu ne.
Wannan wani matashi ne bayan da suka mika wa rundunar soja makaman da suka kwace daga hannun ƴan Boko Haram. Shi ma muna da ƙarin bayani kuma yanzu-yanzun nan muka samu labarin cewa shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Alhaji Adamu Ahmed Ma'azu yayi murabus. Shi ma za ku ji ƙarin bayani.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban kasar Burundi Pierre Nkurunziza ya saka hannu a wata doka wadda za ta jinkirta gudanar da zaben ƴan majalisu da na ƙananan hukumomi har sai zuwa ranar 5 ga watan Yuni bayan zanga-zanga da yunkurin juyin mulki da ƙasar ta fuskanta a kwanan nan. Shugaban hukumar zaben kasar Pierre Claver Indiagage ya tabbatar da hakan ga sashen Faransanci na muryar Amurka. Hakan na nufin za a jinkirta zaben na ƴan majalisu da kwanaki 10 kenan, sai dai babu wani bayani da ke nuna cewa za a jinkirta zaben shugaban ƙasar wanda za a gudanar ranar 26 ga watan na Yuni. Dubban mutane ne suke ta zanga-zanga a Bujumbura, babban birnin ƙasar, suna kira ga shugaba Nkurunziza da kada ya yi tazarce. A jiya Talata, ‘yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa tare da duka akan masu zanga-zangar. Waɗanda suka sha alwashin ba za su daina buran ba har sai shugaban ya canja matsayarsa. Masu adawa dai sun ce burin na Nkurunziza ya saba kundin tsarin mulkin ƙasar. Sai dai shugaban da masu mara mai baya sun ce yana da hurumin ya sake tsayawa takara. Domin ƴan majalisu ne suka zaɓe shi a wa'adinsa na farko a shekarar 2005 ba masu kaɗa ƙuri'a ba. Aƙalla mutane 20 ne suka rasa rayukansu yayin da ‘yan sanda da masu zanga-zanga suke artabu. A dai makon da ya gabata ne shugaba Nkurunziza ya kauce wani yunkurin juyin mulki yayin da yake halartar wani taron kasashen yankin da ke tattauna rikicin siyasar ƙasar ta Burundi a Tanzania.
Yau Laraban nan shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce ƙasarsa ba za ta baiwa spektocin bincike na ƙasa da ƙasa dama ko kuma izinin zuwa wuraren da take gudanar da ayyukan kimiyyar ta ba da kuma ayyukan soja ƙarƙashin wata yarjejeniyar nukiliya da gigan ƙasashen duniya. Haka kuma ya ce Iran ba za ta ba da kai buri ya hau ga bukatun da suka wuce kima ba. Mashawarta daga Iran da ayarin kasashen da suka hada da Birtaniya da China da Faransa da Rasha da Jamus da kuma Amurka suna ta aiki a kan dalla-dallan yarjejeniyar da za ta rage ko kuma ƙayyada shirin nukiliyar Iran. Idan har aka kulle wannan yarjejeniyar to za a sassauta wa Iran ɗin takunkumin da aka aza mata. A watan jiya suka cimma jadawalin yarjejeniyar kuma suka baiwa kansu wa'adin kan ranar 30 ga watan gobe na Yuni idan Allah ya kai mu na kulle yarjejeniya ta ƙarshe. Ana ci gaba da yin shawarwari a yau Laraba a birnin Vienna na ƙasar Austria da masana daga dukkan ɓangarorin.
Ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya jaddada aniyarsa ta taimakawa Prime Minister Iraki da kuma tsara wani shiri da zai taimaka wajen kwato garin Ramadi, yayin da dakarun Irakin da mayakan ƴan Shi'a suka taru a yammacin birnin. A baya dai dakarun da mayakan na Shi'a sun samu nasarar kwato garin Tikrit. Sai dai kakakin hukumar tsaron Amurka ta Pentagon Colonel Steve Warren ya ce akwai babban kalubale a gaba idan aka yi la'akari da cewa dakarun na Iraki sun bar manyan makaman Amurka a baya a lokacin da suke tserewa daga birnin. Wani mai sharhi kan al'amuran yankin Ben Connable ya ce wato barin tankunan yaki da aka yi a baya zai iya kawo cikas ga yunkurin kwato garin na Ramadi.
That's exactly how the Islamic State acquires most of its equipment. It also is a one-for-one trade-off. Clearly, the Iraqi security.
Yace ta haka ne kungiyar ta IS ta samu mafi yawan makamanta kusan yanzu za a iya cewa dakarun na Iraki suna da rauni saboda ba su da makamai. Dama tun da farko babu wata alama da ta nuna cewa suna da ƙarfin da za su iya sarrafa makaman ko kuma kula da su. Amma yanzu tun da suka shiga hannun ƴan kungiyar ta IS hakan abin damuwa ne.
Kasashen Indonesia da Malaysia sun yadda cewa za su baiwa dubban ƴan gudun hijira da waɗanda aka yi ƙoƙarin yin fasakorinsu da suka rasa mafita a teku mafaka na wucin gadi. Yau Laraba aka ba da wannan sanarwar bayan wani taro da aka yi tsakanin ministocin harkokin wajen Malaysia da Indonesia da kuma Thailand, waɗanda tun da farko suka nuna ɗari-ɗarin taimakawa ƴan gudun hijiran. Ministan harkokin wajen Malaysia Anifa Aman ya ce yarjejeniyar taimakawa ƴan gudun hijiran ta tanadi cewa ƙasashen Malaysia da Indonesia za su ci gaba da ba da taimakon jin kai wa ƴan gudun hijira da aka kiyasta sun kai 700,000. Haka kuma ya ce sun yarda za su baiwa ƴan gudun hijira mafaka na wucin gadi bisa sharaɗin cewa ƙasashen duniya za su sake musu matsuguni cikin shekara ɗaya. Labarin duniya kenan, kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muna dab da fara gabatar muku da waɗannan shirye-shirye. Muka samu labarin cewa shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Ahmed Adamu Ma'azu ya yi murabus daga kan wannan mukami. A saboda haka na bugawa wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya wayan tarho na ce da shi, shin wannan labari gaskiya ce?
Wannan magana gaskiya ce. Amin Ma'azu ya sauka daga wannan mukami ta hanyar rubuta takarda da mukarrabansa, irin su Adamu Maina Waziri suka kai wa helkwatar jam'iyyar, wacce kuma yanzu take taron gaggawa don sanin matakin da za ta ɗauka a kai. Ga ma irzantawa da ni da shi Adamu Maina Waziri kan wannan lamarin.
Muka zauna muka tattauna muka ga cewar don samun maslaha a cikin jam'iyyar, don zaman lafiya a cikin jam'iyyar, don shi ma ya jajirce ya zama namiji ya yi abin da ya kamata, muka ba shi shawara cewar ya yarda ya bar aiki don gashin kanshi na shugabancin jam'iyyar PDP. Ya sa aka rubuta takarda, kuma yau wurin ƙarfe 11 na safe muka kai takarda muka ba wa majalisar koli na jam'iyyar PDP a Wadata Plaza, cewar shi Alhaji Ahmadu Adamu Ma'azu a bisa raɗin kanshi don ciyar da jam'iyyar PDP gaba ya yarda ya bar aiki na zama shugaban jam'iyya daga ranar 29 ga watan Mayu 2015.
To idan muka samu wani ƙarin bayani za mu gabatar muku. Rundunar sojan Najeriya da sauran jami'an tsaro sun yi rawar gani domin sun fara samun nasarar fatattakar 'yan ƙungiyar Boko Haram. To shin wani mataki ya kamata su kuma jama'a za su ɗauka domin taimakawa wannan yunkuri? Wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya ya dubi wannan al'amari.
wani lamarin kuma ya shafi fargabar sajiyar masu aikata laifukan ne cikin taron jama'a kuma dawowa cikin gari da wasu fararen hula da nazanta da su ke ganin akwai tubar mazuru a lamarin
sunana garba Adamu gongongon tula bai rabu da kalaye ba domin ko lalle in suna cikin al'umma dama hararin sun da suke kaiwa na sarika noke ne ba za ka iya cewa 100% sun tubo ko kuma sun soye wannan halayen su tunda basu fito sun yi ikirari cewa sun tubo ko kuma sun aje makaman su ba kage kenan akwai bukatun in an samu an kama sun aje hanzarin su da inda su iya tuban yesu tuba amma ba dai yi mutun ya ce ko ya tuba bai fito ya shelanta ko kuma an yi shi a hukumance ko kuma kamar yadda doka ya tsara ba
sunana Muktar Sale kada soyayya yasa a dinga boye mugaye sakamakon kamar yadda su waɗannan mutane da aka tarauta su kusan a iya cewa karfin su ya kusa karewa ko kuma wuya ne yasa suke gudu wasu kan koma gidaje na iyayensu ko kuma na ƴan uwataka to saboda soyayya da kauna na da duk da mutun ya zo mugu sai ka zo ka boye shi kirana ga al'umma da kuma mutane koda kai makwabcinsa ne irin waɗannan mutane daga zaran ya bayyana a unguwanku to koda ta wani hanyar sirri ka san inda za ka kira sanarwar hukuma wanda za su zo su kama shi kada ya zo muku alaƙaƙai a unguwanku kuma a yankin al'ummanku
kana kaman mutun daya wanda ya dawo daga irin wannan fafatawar ta Boko Haram yakan iya zama matsala ga al'umma
to ka san mafi yawanci irin waɗannan mutane da wahala su canja ra'ayi akan wannan aƙidan da suke idan mutun ya gudu wai tuba ya sa yayi shi ma ya zo buya ne watakila kuma idan ya sake samun sarari zai ci gaba da irin waɗannan ayyuka da yake yi
masana kan ɗabi'un al'umma na ganin dagewa ga tarbiyyantar da ƴan tada zaune tsayin na da muhimmanci ga wannan yakin
insurgencies take a long time to contain I think the average in the world is about 20 years
akan dau dogon lokaci kafin a kawo ƙarshen ta da kayar baya ko ta'addanci dan ina ganin matsakaicin lokaci da akan dauka shekara 20 ne mu muna matakin jarirai ne a yakin ma'ana mun yi nasara tunda a halin yanzu ba wani yanki da Boko Haram ke garkuwa da shi inji jami'ar bincike kan hana tsaurin ra'ayi ta ofishin mai ba shugaban kasa shawari ta fuskar tsaro Dr. Fatima Akilu
we have plans in the education sector where we're working in schools
mun dauki mataki ta jadawalin karatun makarantu da saki tsugunar da waɗanda lamarin yayi wa illa dan hana tsaurin ra'ayi in ka ɗebi Boko Haram da masu amfani da albarusai da bama bamai wajen kai hari da kan kashe mutane ba gaira ba dalili wasu matasan ko mazauna gida da ke gaban iyayensu na amfani da wukake da gora wajen kashe mutane haka kurum haka na wasu jami'an tsaron ma kan yi saurin yin harbi da kan yi sanadiyar mutuwar talakawa da ba su da laifin komai ba a samu wani mataki daga jami'an gwamnati ko kosashin shari'a Nasiru Adamaili kamerar Amurka daga Abuja Najeriya
mun gode Nasiru wai shin akwai wani mataki ne da ita kuma rundunar soja da sauran jami'an tsaro suka dauka ne na ganin cewa ƴan kungiyar Boko Haram din da suka yi kokarin sake sajewa cikin jama'a haƙarsu bata cimma ruwa ba ga bayanin da Kanal SK Usman mai magana da yan rundunar soja ya yi man
kwarai da gaske kaman yanda kika sani ba a cewa gaba daya 100% an kakkabe ko kuma an kashe waɗannan ƴan ta'adda akan sami daya ko biyu da za su samu su tsira to dan haka tuntuni muke kira da jama'a ya kasance sun kula da bakon huska ko kuma wani abin da ba su gane ba kuma dama can akwai wani shiri da aka yi tsakanin soja da sauran jami'an tsaro da kuma ainihin misali kamar in kika duba rundunar ta bakwai akwai civilian JTF galibi suke zaune gari sun san jama'a sun san su to akwai wannan tanadi da aka yi yanda za a kasance ana tankadewa ana rairayewa ba ma wai ko waɗanda suka gudo ba ko bakin ido haka na bako a wuri a hata waɗanda suka aka ceto su daga bakin ko kuma daga sansanin su ƴan ta'adda na Boko.
To wata namba ita rundunar soja ta baya ta kan cewa idan wani ya ga bakon mutum da bai yadda da shi ba ya buga waya ko ko ya ake yin wannan abu.
Ai ba rundunar soja kadai bace ba. Kin san wannan hada da ta'addanci wani abu ne da ya kunshi dukkan jami'an tsaro na kasa baki da. Su dai soja suna kan sahun gaba ne wajen wannan hada. Dan haka su akwai ainihin ƴan sanda na ciki da sauran jami'an tsaro waɗanda tuni suna ba da waɗannan lambobi kuma ana yaɗawa a kasashen yaɗa labarai da sauransu amma duk da haka ba ko da ba mutum ya kai ga wayar ba muna so mutane da Allah su rika ba jami'an tsaro haɗin kai ya kasance idan sun ga abin da ba shi kenan ba ko kuma suka ga bakon huska da ba su amince ba wadi ma hukuma wata sa'a kin san babu waɗannan jami'an tsaro amma akwai ainihin ko kungiya ta matasa ko kuma ainihin sarakuna na gargajiya tun daga masu ungunni lawane da sauransu.
To yaya batun cewa su ƴan kungiyar Boko Haram din sun yi hanya na karkashin ƙasa ta yadda suke bi in an je za a fitattake su sai su bi wannan hanyoyin. Rundunar soja ta gano irin waɗannan hanyoyin karkashin ƙasa in kuma ta gano me ta yi da su?
Ya kin san wannan hada da ake ta na da ake na ta'addanci ba ka wai yankewa cewar wuri ɗaya za ka duba ko kuma dabara ɗaya za ka yi. Duk sanda ya kasance aka sami sanarwa ko wani bayani inda 'yan ta'adda suke ko wani salo da suke, rundunar soja tana bakin ƙoƙarinta. Idan har aka tabbatar cewar sun shiga ƙarƙashin ƙasa dole za a bi a kwakulo su. Saboda haka wani abu ne dai abinda muke so mutane idan har sun tabbatar suna da wani bayani zai taimaka wajen cimma burin yaƙi da wannan ta'addanci da ake yi da Allah su taimaka su rika faɗi ko kuma su gaya ma jami'an tsaro a yi maganinsu.
Kanal SK Usman kenan mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya. Kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya koma mana da rahoton cewa al'ummar garin Tafawa Balewa a jihar Bauchi sun miƙa wa rundunar soja kayayyakin yaƙin da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka watsar a lokacin da suka kai hari Tafawa Balewa da ba su samu nasara ba.
An dai miƙa kayayyakin yaƙin ne ga hannun shugaban SCF Manjo General DDNT wanda ya bayyana godiya kuma murna da halin kishin zuci da kuma na son ƙasa da matasan yankin garin Tafawa Balewa suka nuna. Kakakin SCF Captain Iweha ya yi bayani ma 'yan jaridu.
Akwai makamai da aka samu a hannunsu a manan musamman wannan wanda aka mika mana anti-aircraft gun da suka mika an kawo guda ɗaya. Amma tunaninmu dai muna gan kamar guda biyu ne, amma tun da an kawo guda ɗaya dai tukunna dai an karɓa wannan. Kuma za mu daga sa ido kuma mu bincika ko mun.
Ina za ku kai wannan kayayyaki da ku karɓa yanzu?
Abin da aka samu yanzu za a yi gaba da shi, za a kai shi gun da ya kamata. Kuma bayan ga wannan matsalolin suka kuce dole za a nuna ma jama'a a ƙarshenta duk abin da aka kwaco daga hannaye masu ko.
Shi ma hakimin Bagoro ya yi ƙarin haske kan batun.
Sunana Sarauta Damin, hakimin Bagoro. To abin da zan ce alhamdulillahi ga Allah domin irin wanga yaƙin kayayyaki community ba su iya ajewa. Shi yasa shi sarki ya mana umarnin cewa kar mu rike wannan abu, mu kira wayanda abin ya shafa mu danka musu. Tarihi ta nuna komai muka samu mukan danka musu, ai ba mu aje komai a wajenmu.
Sakataren kungiyar matasan garin Tafawa Balewa ya shaida mini yadda suka sami nasarar karban kayayyakin yakin.
Ni ne mai suna Ezra John, ni ne sakataren matasa na Tafawa Balewa. Har ga Allah ka san shaninka da rayuwa, Ubangiji ne kawai ya sa wannan abin ya shiga hannu. In ba ka ba yadda mutanen nan suka zo kana ganin su ka ga mutuwa, amma ba wai iyawa ko gwaninta ko kuma wani makamen da ya fi nasu bane. Sanduna ne ake da shi, sai majajjawa, sai duwatsu. To abin da ya faru kenan.
To ina fatan ka dangane da wannan kokari da ku matasa kuka tashi kuka yi.
To fata na shine har ga Allah kasan nan namu ne, ba za mu taɓa bari ya lallace ko kuma waɗansu wanda sirarru zo rana ɗaya su ce da su kore mu a kasan nan. Kasan a nan aka haife mu, a nan iyayenmu suke, kuma har ga Allah sai dai mu mutu a madan mu kare kasan nan. Ko da jininmu na ƙarshe wannan kasanmu ne, ba inda za mu je.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Mun gode Abdulwahab. Wannan shiri yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
The Voice of America, VOA.
Haka ne, lokaci ya yi da za mu gabatar da himma.
Himma
ba ta garho.
Himma ba ta garago yana zuwa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, yana baku labarin 'yan Afirka masu taka rawar gani a kasashen waje. Jama'a sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan Laraba. A makonni biyu da suka gabata kun je muna ta tattaunawa da bako na musamman da filin Himma ba ta garago yayi daga Najeriya, Farfesa Balaraba Sanagarku, kuma wannan mako mun karshe hirin mu. Farfesa, a kasashen da ba Najeriya ba akwai likitoci ayin asalin Najeriya su 33,000 fema da 33,000 waɗanda suke wannan harka ta likitanci, kuma gashi nan jama'a suna ta kukan rashin isassun likitoci da kayan aiki a ita Najeriya kanta. Kana gani yanzu lokaci yayi waɗannan likitoci su koma?
To ina ganin wataƙila su in an ce su dawo ba za su dawo ba. Da yawan suna so su dawo. Ko wannan to wanda ne na gamu da likitoci a nan America dan sun fi 20,000 anan. Sun na gamu da su sun zo waɗansu sun yi karatu tun a Najeriya sun yi nisa to sun zo nan America suna aiki. Da yawa suna so su koma Najeriya amma akwai matsaloli.
Menene matsaloli?
Na farko rayuwar da suke a nan America ba irin rayuwa ce ta Najeriya ba. Na farko dai idan mutum ya tashi daga America ya je Najeriya mutane za su dauke shi ai ya zo ne da tarin kuɗi. Na biyu idan ya je gwamnatin Najeriya akwai ka'idojinta da take daukan cewa wannan likita ya kamata a sashi a wannan mukami, a sashi a wannan mukami, sauransu za su iya samun matsala ta nan gurin. Teaching hospital tsinmu da kuma asibitocin mu da na kwararru zai ba sa samun gurabe a nan gurin. Saboda akwai mutane da suka yi horo a Najeriya wanda suka san yanayin matsalar da take Najeriya sosai, to su shugabannin asibitin sun fi sa zuciyarsu ɗauki waɗannan saboda su suka fahimci matsalar Najeriya ɗin. Saboda haka idan mutum ya tashi daga America ko daga Ingila ya je sai ka ga samun gurbi yana mushi wahala, to shi kuma sai ya karanta kaman cewa baƙin ciki ake masa. To wannan shi ne matsalar. Idan suna so su dawo babu laifi, za su iya dawowa. Saboda in suka dawo gaskiya za su shigar mana da abubuwa da yawa. Misali kamar yadda nake ta faɗa shine akwai abubuwa da yawa wataƙila da na'urorin aiki da sauransu wanda ba ma sanan a Najeriya gaba ɗaya.
Ba a yi su ba.
Well, ba an kiyasaya dai. Ba wai ba a yi ba, an kiyasaya dai.
To.
Ba wai babu kuɗi ba. An kiyasaya, gwamnati ba ta ga dama ba saboda lokaci bai ba. Waɗansu na'urorin kuma an saya suna nan a ji a sto saboda ana buƙatar wutar lantarki mai inganci. Ko an fito da su sai dai kawai wataƙila a yi ta faman kallon su kawai shikenan saboda babu lantarkin da zai tafi da su. Tunda akwai na'urar da in ka ɗauke wuta sakan kaɗan shikenan kuma shikenan an yi asaran miliyoyin dalolin naira. Ko kuma miliyoyin daloli haka misali. So kaga wato abu ne wanda wataƙila ina ganin yana da ɗan wahala. Amma gaskiya ne shawarar da zan ba su shine wataƙila komai me ake cewa ne ne komai daɗin waje ne ake cewa ne komai daɗin daji haka gida yafi.
Gida yafi.
In zai yi su dawo gida su yi haƙuri.
Amma in za a kwadaita musu dawowa kamar wani irin ihsani kake gani yanzu a halin da ake ciki za a yi musu don su samu su taho ɗin?
To wani ihsani za a yi musu? Su likitocin da suke zaune a Najeriya su wannan ihsani aka yi musu. Akwai jihohin da suka yi rashin adalci irin wannan a Najeriya. Misali a can kudancin Najeriya akwai wanda suka zo America nan da Ingila suka ɗauki likitoci suka je sai a biya likitan miliyan 2 shi kuma likitan da ya train ɗan Najeriya wanda shi ya gane matsalin sai a riƙa ba shi civil service salary irin 200,000, 300,000, 400,000. To matsalar shi ne contract ɗin wa'annan tana ƙarewa a ce ba za a sake ba su koma su ma su shiga daidai da yanda mutanen Najeriya suke. Sai su ce su ba su iya ba, su ba za su zauna gurin ba za su dawo. To kaga idan mutum yana so ya dawo kuma aikin ne yake so ya taimaki ƴan uwansa tsakaninsa da Allah, shi yasa ne magana tun ɗazu sai su yi tawakkali su haƙura su gane cewa fa Najeriya ba Amurka ba ce. Idan suka zo su haƙura abinda suka riga suka samu a Amerika da sauransu, ya yi su zo su samu a yi mutum ya ɗan gina abinda inda ya zauna da sauransu, sai kuma su yi sacrifice su yi wataƙila sadaqatu jariya ko kuma su yi taimako in suna so. Amma a ce wai sai amma mutum wani ihsani sannan a ce zai zo ya aiki a Najeriya, ni ina ganin wataƙila gwamnatin mu ba ta iya ba. Wataƙila misali da zan bayar wanda wataƙila zai daidai da wannan shine mutanen Niger Delta. Kawai mutum ya tashi yana tsigiranci ya ɗauki bindiga shikenan sai a ce waye daina za a ba shi kuɗi. To wanda yake bin doka da oda shi kuma a wasu ɓangarorin Najeriya shi kuma me aka yi mishi? Shi ma an ce ya je ɗauki bindiga kenan. To shine matsalar.
Kawo da aka lahirar ka shigo America gashi nan ka zo lokaci da zafi ya dan fara shigowa, ya ka ji garin ne?
Don ba shi da bambanci da Najeriya, amma akwai lokacin da ke na fara zama a Boston wato alwala ba sai ta gagara
saboda
Boston akwai sanyi
har yanzu.
Yawwa akwai rugon sanyi, amma nan da nazo gaskiya akwai dimi, ba shi da bambanci da Najeriya gaskiya, sai dai bai kai zafin Najeriya ba.
Kuma gashi na ka fara dan yawo a ƙasa ko?
A sosai
kai ma ka dan yi tattakin
ne? Sai da kafa take tafiya inda nazo America, sai dai in ya nisa da yawa.
Kai ma ka ce ka shiga sauran masu taukawa daga jiha zuwa jiha a Najeriya
kuma su ai waɗannan su kuma ina ganin wataƙila akwai suna dai da matsaloli irin nasu ne. Ya nuna wataƙila rashin alƙibla da kuma wataƙila rauni kenan zance da ƴan siyasa suka yi matasan Najeriya, saboda matashi ba yanda za a yi kawai ka ce dan an samu mutum ɗaya ya tafi daga Lagos ya zo wannan, ba mamaki yana da nashi manufa da sauransu, amma kamin ya taso daga Lagos ya zo Abuja, me yasa ba wanda ya fara tafiya? Sai da ya shigo Abuja aka ga yadda aka karbe shi, shi shugaban kasa wanda aka zaba ya tare shi, har da ya sha hannu shi aka dauki hoto aka ta nuna a duniya da sauransu, shikenan wannan ya tashi daga Taraba, a wannan ya tashi daga Yola.
Wannan ba alama bace na baiwa jama'a wasu karfin gwiwa cewa duk abin da ka saka wa ranka kai zaka iya yin shi, wanda
ni ne shugaban kasa da aka zaba, da wannan mutumin ya zo na farko yayi na kishin wani shi ma ya fara towa, zan ce to duk wanda yake son shugaban kasan da aka zaba din nan ya kokari ya samu sana'ar da zai yi, maimakon su taka daga Lagos ko daga Taraba ko daga Kano su tafi Abuja su je su samu inda ake noma rani, su ɗebi fili su yi noma, za a yi neme su ko local government chairman ya gane yara sun daddage suna noma, za a yi ruwa din su.
To jama'a, abinda muka tanada kenan baki daya a wannan makon, sai kuma wani makon insha Allah. Yanzu amma da shi Professor Bulada Basanagarku wanda ya kasance bakon mu, da kuma duk sauran abokan aiki ma'anan sashen Hausa waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shiri. Ni Bello Galadinci nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiyar wallahi. Assalamu
alaikum. To madalla, ga kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email.
Sakon farko cewa yayi salam. Hakika yajin aiki da NNPC da wasu ma'aikatan mai suke yi a Najeriya zalunci ne kawai. Na ƙara jefa talaka cikin kuncin rayuwa. Ai kun san halin da ƙasar take ciki. Ku bari sabuwar gwamnati ta kama aiki mana. In har wani kuka gare ku sai ku gabatar. Daga Hafizu Balarabe Gusau. To committee da jam'iyyar APC ta kafa domin duba abubuwan da sabuwar gwamnati za ta mayar da hankali akai. Ku duba muhimman al'amura da suka addabi an Najeriya musamman ƴan arewa, ganin yadda a yankin komai ya tabarbare. Daga Salim Abubakar Imam. Allah ya sa taron da committee jam'iyyar APC ke gudanarwa a yau Laraba akan muhimman batutuwan da ya kamata sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari ta mayar da hankalinta akai ne, kuma kulliya ta biya kudin sabulu. Da fatan wannan committee zai yi nazari akan batutuwan da suka shafi tattalin arziki da cin hanci da rashawa, karancin hasken wutar lantarki da rashin aiki ga matasa, da kuma uwa uba matsalar tsaro da ke neman ta gagaru kundila. Daga Usman Shitu Mahuta, dalibi a Jami'ar Usmanu Danfodio dake Sokoto. Salam VOA Hausa. Hakika maganar da Sanata Shehu Sani ya faɗa game da gayyato tsohon Prime Minister in Burtaniya, wato Tony Blair, cewa bai dace ba, hakika haka abin yake. Me yasa ba za a gayyato tsofaffin dattawan arewa ba, a maimakon a yi barnar dukiyar ƙasa wajen gayyato tsohon Prime Minister? Daga ƙarshe ina roƙon Allah ya sa a yi taron lafiya a tashi lafiya, kuma Allah ya haɗa Baba Buhari da mashawarta na gari.
To kamar yadda muka saba, za mu kammala shirin na yanzu da takaitattun labarai.
‘Yan sanda Italiya sun ce sun cafke wani mutum ɗan ƙasar Morocco wanda ake zargi da hannu a harin da aka kai a ranar 18 ga watan Maris a kan wani gidan tarihin ƙasar Tunisia, harin da ya sanadiyar mutuwar mutane 22. A yau Laraba, ‘yan sandan suka gaya manema labarai cewa an kama mutumin ne mai shekaru 22 a garin Gaggiano da ke kusa da birnin Milan. Kun ji cewa shugaban ƙasar Burundi Pierre Nkurunziza ya saka hannu a wata doka wadda za ta jinkirta gudanar da zaben ‘yan majalisu da na ƙananan hukumomi har sai zuwa ranar 5 ga watan Yuni, bayan zanga-zanga da yunkurin juyin mulki da ƙasar ta fuskanta a kwanan nan. Kun kuma ji cewa ƙasar, wato ƙasashen Indonesia da Malaysia, sun yadda za su baiwa dubban ‘yan gudun hijira da waɗanda aka yi ƙoƙarin yin fasakorinsu da wato mafita a teku a mafaka na wucin gadi. Yau Laraba aka ba da wannan sanarwar bayan wani taro da aka yi tsakanin ministocin harkokin wajen Malaysia da Indonesia da Thailand, waɗanda suka, wato tun da farko, suka nuna ɗarin taimakawa ‘yan gudun hijiran. Shugaban Amurka Barack Obama ya jaddada aniyarsa ta taimakawa Prime Minister Iraki da kuma tsara wani shiri da zai taimaka wajen ƙwato garin Ramadi, yayin da dakarun Iraƙin da mayakan ‘yan Shi'a suka taru a yammacin birnin.
To a gaishe ka, masu sauraro, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan, sai kuma shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Lokacin muna son mu ji ra'ayinku a kan auren dole. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai anjima, a kuma dakaci yau da gobe.